Sashi Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Alhamis 12 ga watan Satumbar shekarar 2019 akan mitocin 19:31:49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jimuta tashar ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya da kuma Alfa Radio a birnin Kubasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo kuma ta internet za a same mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkamu da asuba. Baba Yakubu Makiri ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotannin mu ga kanun labarai.
Amurkawa sun yi alhinin zagayowar ranar 11 ga watan Satumban shekara ta 2011 lokacin da aka kai harin ta'addancin nan da ya yi sanadin mutuwar mutane kusan 3,000 a ƙasar. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce akwai mutane kamar 5 haka waɗanda zai zaɓi ɗaya daga cikinsu a matsayin sabon mai bayar da shawara kan tsaron ƙasa. Sannan China ta ce za ta tsame wasu daga cikin kayayyakin da ake shigo da su daga Amurka daga harajin ramuwar gayya.
To kadan labaran kenan. Bayan ku kun ji labarai za ku ji cewa wasu 'yan Najeriya mazauna ƙasar Afirka ta Kudu da suka amince su dawo gida sun fara sauka a birnin Lagos. To ko wani irin tanadi hukumomi suka musu?
Za mu ba su abinci, za mu ba su ruwa, kuma mun shirya motoci wanda za su ainihin ɗauke su a tabbatar da cewa kowa ya koma jiharsa ta ainihi.
Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta fitar da wani rahoto akan binciken da ta gudanar akan cin zarafi da aka yi wa ƙananan yara wanda sojojin Najeriya suke riƙe da su a matsayin Boko Haram, lamarin da kungiyar ke gani wato take haƙƙin bil'adama ne.
Yaron nan in ya samu kowane irin hali ko ka bashi wani abu ko ya kashe wani ko ya kwata da karfe me zai ki dan ba wanda ya tausaya mai a lokacin da yake bukatun tausayi.
Grace Alheri Abdu kuma na tafi da shirinta na domin iyali amma duk sai ban kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraron mu, ga labarin mai karantawa Ibrahim Ka'almasi Garba. Amurkawa sun yi tsit na wani ɗan lokaci jiya Laraba don tuna zagayowar ranar 11 ga watan Satumban shekara ta 2011 lokacin da aka kai hare-haren ta'addancin nan da suka yi sanadin mutuwar mutane kusan 3,000 a birnin New York da Virginia da kuma Pennsylvania. Shugaba Donald Trump da matarsa Melania sun yi tattaki zuwa wajen fadar White House don yin tsit da ƙarfe 8:46 na safe, wanda a wannan lokacin ne wasu da suka kwace jiragen sama suka sheko a guje da jiragen ɗaukar mutane na farko guda biyu suka daki dogayen gine-ginen nan na World Trade Center da ke birnin New York. Daga bisani, Trump ya yi jawabi a wata hidima a hedkwatar tsaron Amurka ta Pentagon ga iyalan mutane 144 ɗinnan kuko 84 ɗinnan da suka mutu lokacin da 'yan ta'addan Al-Qaida suka sheko a guje da jiragen da suka kwato suka afkama ginin hedkwatar tsaron Amurka. Ta kasance ranar da aka kaɗu matuƙa, aka firgita, aka shiga alhini da nuna ɓacin rai, yadda Trump ya bayyana wannan rana ta shekaru 18 da suka gabata kenan. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Laraba ya ce akwai mutane kamar 5 haka waɗanda yake ganin sun cancanta kuma yake duba yiwuwar zaɓar ɗaya daga cikinsu a matsayin sabon mai ba shawara kan tsaron ƙasa bayan sallamar John Bolton da ya yi. Shugaban na Amurka ya ce yana ganin zai bayyana wanda zai maye gurbin John Bolton a mako mai zuwa. To amma bai bayyana sunan ko ɗaya daga cikin mutanen da ya ce sun fi cancanta ɗin ba. Ya ƙara da cewa akwai shahararrun mutane da dama da ke son wannan matsayin. Trump ya kuma ce yana da abin da ya kira kyakkyawar dangantaka da Bolton. To amma bai da jituwa da sauran mutane a fadar White House. Ya ƙara da cewa Bolton bai ra'ayin abubuwan da muka sa gaba. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mutane na ta mutuwa saboda zukar sigarin lataruni ciki har da yara a cewar shugaban Amurka Donald Trump jiya Laraba, yayin da gwamnatinsa ke bayar da sanarwar fatanta na dakile yaduwar sinadarin da ake sayarwa a kasar a matsayin mahadin sigarin lataruni. Shugaban na Amurka ya yi wata ganawa a zauren Oval na fadarsa jiya Laraba kan batun na sigarin lataruni, bayan da mutane akalla 6 suka mutu baya ga daruruwan mutane kuma da ke fama da rashin lafiya a fadin kasar na tsawon watanni da dama da suka gabata saboda wasu irin sabbin cututtuka masu alaka da shan sigarin na lataruni. Likitoci dai sun ce mai yiwuwa da dama daga cikin masu fama da irin waɗannan cututtukan sun yi ta zukar sigarin lataruni mai burbushin tabar wuyi ne, a yayin da wasu su kuma suka ce sun ma hada da sigarin lataruni tsantsa. China ta ce za ta tsami wasu daga cikin kayayyakin da ake shigo da su daga Amurka daga harajin ramuwar gayya na baya-bayan nan da suke ta sama juna a yakin cinikayyar da ke dada ta'azzara tsakanin kasashen biyu mafiya karfin tattalin arziki a duniya. Ma'aikatar harkokin kudin China ta fitar da sunayen wasu kayayyaki 16 daga cikin koko a cikin rukunoni biyu na wasu kayayyaki waɗanda harajin ba zai shafa ba, ciki har da yan mutsi-mutsin halittun ruwa na shrimp da giris ɗin kamfani da na'urar jinyar cutar kansa da man lausasa inji da dai sauran wasu sinadaran. Daga ranar 17 ga wata ne wannan tsamewar za ta fara aiki na tsawon shekara guda. Amurka da China sun shafe shekara guda suna ta sama juna harajin ramuwar gayya, wanda hakan ya samo asali daga bukatar shugaban Amurka Donald Trump ta China ta yi watsi ko kuma ta yi wasu sauye-sauye a tsarin cinikayyarta da tsarin kayan rahusa da kuma batun harkokin fasaha. Matar nan yar China wadda aka kama a mashakatar shugaba Donald Trump din nan ta Florida, an same ta da laifin shiga wurin asace da kuma share ƙarya ma ƴan sandan farin kaya. Matar mai suna Eugene Zhang na fuskantar zama gidan yari na tsawon shekara 6 idan aka zartar mata da hukunci a ƙarshen watan Nuwamba. Bata nuna ma alamar damuwa ba yayin da ake karanta bayanin yanke hukuncin jiya Laraba bayan an kwashe kwanaki biyu ana tafka shari'ar. An kama zan yar shekaru 33 a mashakatar Trump ta Mar-a-Lago, wadda makiba ce ta wasan kwallon golf da ke Palm Beach a watan Maris, bayan da ta gaya ma wani dan sandan farin kaya cewa ita fa mamba ce ta wannan wajen.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Tubadala, a kokari da gwamnatin Najeriya ke yi na dawowa da 'yan Najeriya mazauna Afirka ta Kudu gida bayan hare-haren kyamar baki da wasu 'yan kasar suka kai musu. 'Yan Najeriya 182 ne suka dawo gida a jirgin farko da ya sauka a birnin Lagos. Daga Legal ɗin ga baban gidan Jibrin da ƙarin bayani.
Shida wannan jirgi na kamfanin Airpace da gwamnatin Najeriya ta tura domin ɗauko 'yan Najeriya kimanin 650 da suka nuna aniyar su ta dawowa gida don ƙashin kansu. An ce zai sauka Lagos ne da ƙarfe 9 na safiya. A ƙarshe dai wannan jirgi ya sauka ne a babban filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa na Murtala Muhammad da ke Lagos da misalin ƙarfe 9:30 na dare. Ga dai abin da wani fasinja ke cewa bayan ya sauko daga jirgin. Yace ana nuna wariya da kyamar baki a kasar Afirka ta Kudu. Yan kasar ba sa kaunar mu kuma ba sa kaunar baki. Alhaji Idris Abubakar Muhammad shine babban jami'in hukumar NEMA mai bada agajin gaggawa wanda suka sa ido wajen tarban yan Najeriya bayan saukan su a filin jirgin saman na Murtala Muhammad.
Ranar Laraba 11 ga watan September
mun karbi mutane 182 'yan Najeriya wanda muka dawo da su daga kasar Afrika ta Kudu. Wannan aiki muna yin sa ne tare da ainihin hukumar 'yan Najeriya wanda suke zama a kasashen waje da kuma ainihin sauran ma'aikatan tsaro. A halin yanzu mutanen nan 182 sun gama sauka daga jirgin sama nan filin jirgin sama na Murtala Muhammad Airport. Yanzu za mu je mu fara tantance su mu san maza nawa ne, mata nawa ne, yara nawa, kuma ainihin jihohin su da suka fito a nan Najeriya. Za mu ba su abinci, za mu ba su ruwa, kuma mun shirya motoci wanda za su ainihin dauke su tabbatar da cewa kowa ya koma jiharsa ta ainihi. Haka kuma muna da ainihin ma'aikatan lafiya wanda duk wanda ya zo da alamar rashin lafiya za su duba shi su ba shi taimakon fari. Da zaran mun tabbatar da mutanen sun koma jihohinsu na ainihi, muna da fatan cewa su hukumomin jihohi za su kora akan taimakon da muka yi na ainihin gwamnatin tarayya.
Hukumomin Najeriya dai sun bayyana cewa an samu tsaiko wajen dawowar 'yan Najeriya ne a sakamakon matakin da jami'an hukumar shige da fice na kasar Afirka ta Kudu suka dauka tun farko na sake tantance 'yan Najeriya domin sanin wanda suka shiga kasar ba bisa ka'ida ba. Ko da yake daga bisani an ce an samu maslaha, yanzu dai akwai 'yan Najeriya fiye da 400 da suka rage wanda kuma suka yi rajistar dawowa gida, kuma watakila yawan nasu ya karu kan yadda ake ci gaba da samun rahotannin zaman dardar a tsakanin 'yan Najeriya da suka yi saura a kasar ta Afirka ta Kudu. A watan gobe ne dai ake sa ran shugaban kasa Muhammadu Buhari zai gana da shugaban kasar Afirka ta Kudu, inda kuma za su tabo wannan matsala da yanzu haka da ke neman raba kawunan 'yan kasashen guda biyu da kuma sauran kasashen nahiyar Afirka. Babin Jibrin, murya Amurka daga Najeriya.
Hadakai a Afirka da tahariri kuma kawo da dafin istimari a Afirka yau ko wace bari. Allah Allah Allah.
To gaida Babangida Jibrin. Kungiyar Kare Haƙƙin Bil'adama ta Human Rights Watch ta kaddamar da wani rahoto da ke nuna sojojin Najeriya sun kwashe shekaru da dama suna tsare da ƙananan yara da shekarun su bai kai a tsare su ba a barikin da ake kira Giwa Barak a Maiduguri. Lamarin da kungiyar take ganin wato take haƙƙin bil'adama ne. Ga rahoton Madina Dauda akan wannan batun.
Shugaban tawagar kungiyar Human Rights Watch ta kasa da kasa Joe Becker ta yi bayani cewa yawancin yaran da suka hira da su sun yi bayani cewa an kama su ne a bisa zargi ko kuma wasu dalilai mara ƙarfi. Joe Becker ta ce,
"Some of the children we interviewed described Boko Haram attacks on their villages."
Yaran da suka hira da shi ya ce an kama shi ne domin an yi zargin ya sayarwa 'yan Boko Haram da doya, sannan ɗaya kuma an yi zargin shi ne yake wa 'yan Boko Haram nune saboda su kai hari. Waɗannan dalilai ba su taka kara sun karya ba, sun sa an tsare yaran nan tsawon shekaru, wanda wannan ya nuna cewa an ci zarafin yaran. A majigi da aka nuna wa manema labarai, yaran sun koka kamar haka:
Kunta ba gefe da harnan ba, shine idan ka kunta haka da daddare man tashi in sun kallo ka za su bude su duke ka su ce maka ka gyara zabanka.
Muke shan wahala, wahalan da ba sa ba mu kulawa kuma suna doka kurkwata a kanmu, kurkwata a jikinmu, kayanmu mu kurkwata.
Jimlin kai nan bai dai protest da lo turin toilet da ma tsohon jimlin yan bangi dan wasa dai roba buri da toilet da jiyan da ma roba lan jiyan tsollo da ma roba da ta tsollo yana kai dai.
A lokacin da take yi mani bayani akan dalilan da yasa kama yaran ya dauki hankalinsu, Hajiya Hamsatu Al-Amin ta Al-Amin Foundation for Peace a Maiduguri na mai cewa
an kawo su a hannun hukuma ba gaba daya, kuma a hannun hukuman ma nan aka dada zarafin su, aka wulakanta su, aka sako su ba tare da wani kula ba, ba tare da wani mafaka na samun ilimi ko na kyautata musu ba. So yara za su tashi a cikin bakin ciki, wato abinda Bature yake cewa frustration, da kuma makiyayya ga al'umman gaba daya. Dan babu abu nagari a cikin al'umman gaba daya ma, wato tuzam isu 'yan kayan baya ga yanayin da yadda suke, ita hukuma da ya kamata ta kare musu haƙƙi, ta ba su abubuwan da suka rasa, ga inda ta kawo su, ta killace su, aka gana musu azaba, suka ga abubuwan da bai kamata ba a rayuwarsu. To saboda haka wannan yaro wani irin tarbiya zai tashi da shi? Sannan kuma ya fito yanzu ba inda ma zai zauna a cikin muhalli na gudun hijira, shi ne zai fafutuka nan na rike kanshi ya je ya nema da gumin sa ya ci, kuma batun makaranta daman babu ta shi. So saboda haka gaban nan yaron nan in ya samu kowane irin hali, ko ka bashi wani abu, ko ya kashe wani, ko ya kwata da karfe, me zai ki? Dan ba wanda ya tausaya mai a lokacin da yake bukatun tausayi, ba wanda yake taimaka mai a lokacin da yake neman taimako.
Rahoton ya yi bayani cewa an kama yara 3,600 daga shekara 2013 zuwa 2019. A ciki akwai mata 1,617, kuma an tsare su ne a barikin Giwa da ke Maiduguri. Tuni sojojin Najeriya suka fito da sanarwa inda suka musanta zargin, tare da cewa rahoton ba daidai ba ne. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaishe ki Madina Dauda, sai kuma wannan sako.
Abin da yasa muke dan yi jinkiri haka, saboda mu auna mu ga yadda yanayin aikin ma yake tukuna kafin mu kawo waɗanda za su shugabancin waɗannan wato gurare daban-daban. Sannan kuma mu auna sosai da sosai domin akwai haɗakayya ta jam'iyyu waɗanda suka taimaka aka kafa gwamnati. To su ma za mu duba mu ga yadda za a zo a tafi tafiyar nan gabaki ɗaya tare da su.
Gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje kenan yake bayani akan jinkiri da gwamnatinsa ta yi wurin nada majalisar zantarwarsa. To sai a biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin cikakken rahoto akan jinkiri da wasu gwamnoni a arewacin Najeriya suka yi a wurin nada wato majalisar zantarwarsu. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu karfe 1:16 na dare, ga kuma shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka tauka huiba.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da kowa shirin domin iyali na yau Alhamis 12 ga watan Satumba shekara ta 2019. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Al'ummar garin Shimfiɗa na jihar Katsina sun shiga halin ni'yasa sakamakon garkuwa da iyalansu da 'yan bindiga suka yi. Shirin domin iyali ya zanta da waɗansu da wannan lamari ya shafa, waɗanda za mu saya sunayensu bisa dalilan tsaro. Ga abin da wannan malami ke cewa.
Akwai yata ta ciki na, akwai abinci na, yanzu hau da yana fito gare ni, shi kan shi aka fi taɓa wa ta nufi an ɗauki iyalin su matan shi ɗaya da yara guda biyar nashi. Akwai ƙananan yara yanzu haka maganar da ake jiya matan suna ba labari, akwai yaro ma da bai da lafiya yana can hannun sa, amma dai haka ya fito da shi kwanta cikin ruwa, ruwan sama ya rufe su, rana ta rufe su, suna nan dai.
To Alhaji, fara mu bayani tun daga farko yadda aka ɗauke waɗannan iyalai naka.
To aja sai dukkan ne farko al'amarin nan yanda ya kasance ranar Lahadi ne abin ya faru da ƙarfin 6, kuma ƙarfe motoci na mun ɗan kasuwa sun tafi gida daga Jibiya zuwa Shimfiɗa, motoci kantoci guda 4 suka je. To da yake da ma an sun je gurbi suna haɗuwa da ma'aikata sai a tafiyar a tafiyar da hanya dai babu cewa kullum ana tarewa ƴan ta'adda da surukin daji. To ƙarshe dai ranar aka tafi kuma an yi ruwan sama, motoci suna ɗan karewa hanyar ma ta yi. Lokacin da aka tafi rana ta riga ta ƙasa, shi lokacin wannan ƴan ta'adda suna nan sun kwanta masu, shi ne fa ana zuwa wajen suka buɗe masu wuta. Ƙarshe aka halbe wasu nan take yin sai sun kashe mutum 3, sai a hanya sun halbe wasu 1 suka shi gaba da ba su wuta. Ma'aikatan suna suka yi halbe biyu, halbe su da abin ya gagare su ya gudu, amma su ba su yi ƙoƙari ne ma Allah. To ga shi har suka zo suka fi ƙarfin su suka gudu, aka bar mata su kaɗai a mota, suka zo suka take matan awon da suka handa suka fi suka ajiye su gudu, suka ɗauki awon da su da sauran lafiya suka kora suka tafi da wajen mace 30 da wani abin haka inda wannan abu. Da yake cikin yi ne wasu cikin daren suka ɗan kauki Allah su da su suka tafi da mace 28. Da kara manyan mata 18, ƙananan yara guda 10-11. To ƙarshe dai yau suna da kwana 17. Amma bayan haka an samu lokacin da aka yi sasanci, shi gwamna ya je aka yi zama aka yi sasanci, yanzu magana da ake jiya jiya ɗin nan shi gwamna makarin ya yi iya kokari kuma gaskiya an ci nasara saboda abin da ke faruwa ne an tura musu da akwai mutanen su awon da ke bi an kai musu kuma suka ba mu guda bakwai a kai musu suka ba mu mace goma sha ɗaya suka ba mu yanzu muna da sauran mutum mace takwas hannu su da yaro goma.
Ya sanin ku banda iyalanku nan da waɗannan mahara ke rike da su suna rike da waɗansu daga waɗansu wurare ya sanin ku.
Kwarai kuwa akwai mutanen mallamawa yanzu haka akwai na cije na sha uku akwai na ruma kuma duk suna kai cikin daji hannu su akwai na wurma da sauransu a an su wasu.
Wakilin sashen Hausa Murtala Faruk Sanyina ya kuma yi hira da waɗansu magidanta da suka je fadar gwamnatin jihar Katsina inda aka karɓi rukunan farko na waɗanda 'yan bindigan suka saka ga abin da ɗaya daga cikin su ke cewa.
To iyalaina wanda ke daga ciki akwai matata Maryam, akwai kuma ɗana baba Ahmed, akwai kuma ƙanwashi mai bibashi Husna, akwai kuma ƙananta Inusa, shi ma Inusa akwai ƙaunashi Yasmin suna can tare su biyar. Yau kwanan su 16 tun ranar Lahadin da barayi suka yi ma sojoji ambush sama hanya, akwai ranar da muka taɓa magana da su maharan da suka ɗauke suka tafi da su da ta bada waya ta suka kira ni na daga suka ce mani mataka tana hannun maharan da suka ɗauke ta ga hannun sojoji, saboda haka tun daga hannun sojoji muka ɗauke ta sai ka ba mu naira miliyan 150. Da ce musu to ni ban ma san naira miliyan 150 bayan da suke a ƙarshe na ce ku bani ita suka bani ita muka yi magana da ita na ce musu su yi haƙuri cikin yanayin da Allah ya jefa su. Ana nan wata rana muna nan bayan kwana bakwai mun yi wannan magana wani ya zo mu da labarin cewa mutanen nan waɗanda aka yi kinafin ɗinsu aka tafi da su an fara kashe wasu. Daga nan sai na sake magana da wannan mutum maharan nan nake tambayarsa ya wannan bayani na mai yake cewa matan ku ba ku san su tunda ba ku san su mun mayar da su bayan mu, saboda haka tunda ba ku ba mu kudi suna na hannun mu. To daga ranar da aka yi abin dai da karfin Allah da karfin gwamnati muka dauko magana nan muka zo mu kawo ta karamin shugaban karamar hukumar Jibiya, shugaban karamar hukumar Jibiya ya dauko ta ya zo ya kawo ta ga mai girma gwamna. Tun dai daga ranar nan daga mai girma gwamna zuwa abin da dai ya kasa suna nan suna ba da kokari kuma mun ga alama insha Allahu akwai nasara cikin al'amarin nan. Duk yanda zuciya ta tayi mana radadi ko wani abu bana iya cin abinci ko wani abu in na tuna yara na ba zan iya ci ba, dole nake hakura in yi hakuri na san Allah ne doran bawan sa. A rayuwata ni abin da naji in har gwamnati bata sa ba hannunta daga cikin wannan lamari ko ta hanyar sasanci ko ta hanyar gwamnati ta karbo musu, to sai dai ba mamaki ka san rayuwa daga Allah take. In mun yi ban kwana da su to haka Allah ya aiko ranar gobe kiyama za mu haɗu da su. Ni dai bana da wannan.
Na sanyin na ya kuma hira da ɗaya daga cikin matan da aka yi garkuwa da su wadda ta bayyana irin akuba da maharan suka gasa musu.
Sun zo sun tara hanya ne da suka tara hanya an taho da motocin ma'aikata da mu suka tare su suka yi ta halbi. To an ana halbi dama sai aka ce mata su kwakwanta sai muka kwakwanta cikin mota ashe wasu duk sun diddire suna ta halbi suna ta halbi. To ma'aikatan sai suka tsere duk da maza suka tsere suka zo suka isko mu cikin mota sun ma halbi wata mata cikin mota. Sai suka isko mata ne suka ce kowa ya hito duk ku hito tunda mata ne ba mu kashe ku hito. Da muka yi hito sai suka tattara mu suka yi yamma da mu suka buga mu manyan waya suka ce mata ne za su yi da su sai suka ce kar ku kashe su ku taho da su. Suka yi yamma da mu suna tahiya da mu wata tsohuwa ta gaza ta ce ba ta iya tahiya suka halbe ta. Suka yi ta tahiya da mu suka ce kawai ai da 'yan shahida ne sai mu kuma sai muka ce mu 'yan hawara ne don muna tsoron kamar kar su kashe mu. Suka ce ai 'yan shahida ne muka ce 'yan hawara muka yi ta ƙarya. Da muka je can suka je can dumburin ni da yake na ya zama dumburin aka yi ta bincike sai aka gano sunana can dumburin aka ce ai akwai yar shahira tana nan wurin aka haɗi sunana aka haɗi komi aka zo aka ce ina nake na ce gani suka ce ki ashe mu na haifa ta yar shahira take ina yar shahira ko ki gwada mu ko mu halibe ni na gwada musu shikenan suka ce to ba mu kashe ku amma in mazan ku su ba da miliyan 10 ba mu hidda ku daga nan ba mu hidda ku sai dai mu bar ku nan wurin ku zama bayi. Muna nan dai muna ta'addu'a muka kyale su su zo su halba bindigogi su halba mu bindigogi muna nan dai su zo su kira mu su ce a ba mu wake mijin take da kuɗi in ba ke yi ba su ba mu kashi su ba mu kashi su in kin yi kuka su su kashe kifi mu kyale muka yi hakuri haka suka taida mu mu je su ruwa in ruwa ya taho mana nan ciki da mu da jararai ruwa ya ba mu kashi mu kwanta cikin ruwa kwana mu 16 in su haya da waye su ba da wata shinkafa a dawa da gishiri a ba kowa ya watsa ba mai karcin komai sai kuma da malice kuma su ba da a watsa kuma kowa ya watsa yara kada suke yan ma da rana in sun dawa suna ba yan yaran mu in suna kuka amma mu ba su ba mu
da za a sako ku ya suka ce muku da za a sako
ku kiran mu suka ce ina an shaida muka ce ga mu suka zazzaba sai suka ce to kashe ku zame ku kuma an ga ku tsaya nan in lokacin ku yayi to in kuma an hidda ku ku dai ku taimu tai kashe ku za ai ku taimu kai haka kai suka sani mu gaba da suka taho da suka kama dumman suka gama dumman su na kashe ku zami sai suka ce a jawo babura suka azo mu gaba babura suka ta gudu da mu
kamar ku nawa ne aka kama
mu 18 yaro 11 mu 29
to yanzu mutun nawa aka sako
mu 10 aka sako yaro 1
ina sauran suka
suna can mata 8 yaro 10
amma dukkan su wanda aka kama bayan wannan tsohuwar ba wanda aka kashe
eh gaskiya duk wanda aka taida mu ba aka kashe ko guda ba wanda ne muka taida wannan da ba sai dai nan bisa hanya an kashe wasu ba mu sani ba cikin mota saboda mun ga wata mace kwance cikin mota
a bayanin da suke kun ji suna magana kamar safancin da aka yi da gwamnati
eh sun gai sun ce mamu gwamnati ta ji tsoro an kira su masariya kira su ya ce za a yi shiri to kun yi arziki an shaida in an yi shiri za ku hita in kun ba a yi shiri ba ku hita amma an yi shiri in Allah da kowa gidanta za ta koma kowa gidanta za ta koma kuma duk wanda ya zo sai mu addu'a domin Allah kuma abinda muka ji dadin shi da suka ji ba wanda suka yi mu komai ba da suka yi fasikanci da sun ce duk wanda ya je ya ce mamu wani abu mu je mu gaya ma manyan mu suka ce duk wanda aka yi mata magana mu gaya ma manyan mu wallahi haka suka ce mamu in ba ni yaro ba dan iska nan da ya tai ya bigi wanga ya zagi wanga duka cikin su mun ba handa kananan ma duk wanda ya zo sai addu'a wani ma da ya je dumbulin ya samu kwayoyi ya ce mu ba yaran mu samu magunguna ka yaran amma daga in ba nan dan auta ba wanda ya kwanta ta mun wallahi sai su manya in sun zo sun ba mu kashi
to Allah kyauta abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai mako mai zuwa ku ji karin bayanan mazauna garin Shimfiɗa da kuma hirar da shirin yayi da gwamnatin jihar Katsina Aminu Bello Masari kafin nan a madadin wakilin mu Murtala Faruk Sanyina da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya
to madalla ga Ibrahim Ka Almasi Garba ya dawo da takaitaccen labaran duniya
to a takaicen Amurkawa sun yi tsid na wani lokaci jiya Laraba don tunawa da zagayowar ranar 11 ga watan Satumban shekara ta 2011 lokacin da aka kai hare-haren ta'addancin nan da suka yi sanadin mutuwar mutane kusan 3,000 a birnin New York da Virginia da kuma Pennsylvania Shugaban Amurka Donald Trump jiya Laraba ya ce akwai mutane kamar 5 haka waɗanda yake ganin sun cancanta kuma yake duba yuwuwar zabar ɗaya daga cikin su a matsayin sabon mai bayar da shawara kan tsaron ƙasa bayan sallamar John Bolton da yayi. Mutane na ta mutuwa saboda zukar sigarar lataruni ciki har da yara a cewar shugaban Amurka Donald Trump jiya Laraba yayin da gwamnatinsa ke bayar da sanarwar fatan ta na dakile yaduwar sinadaran da ake sayarwa a kasar a matsayin mahadin sigarar na lataruni. China ta ce za ta tsame wasu daga cikin kayayyakin da ake shigo da su daga Amurka daga harajin ramuwar gayya na baya-bayan nan da suke ta samu juna a yayin da yakin cinikayya tsakanin su ke ta ta'azzara. Matar nan yar China wadda aka kama a mashakatar shugaban Amurka Donald Trump din nan ta Florida an same ta da laifin shiga wurin a sace da kuma share ƙarya ga jami'an tsaro. Bayan ganawa ta tsawon sa'o'i 3 jiya Laraba a gidan gwamnati da na Sudan ta Kudu, shugaba Salva Kiir da jagoran 'yan adawa Riek Machar sun yi alkawarin warware dukkanin sauran matsalolin da suka rage.
To duka kuma abinda zamu iya kawo muku na wannan lokaci ke dan amma kafin mu yi sallama da ku bari mu taya iyalan Alhaji Basiru da matarsa Hajiya Sa'a mai fitar aljanna na New York murnar auren ɗansu Abubakar Basiru da amaryarsa Aisha Sa'id wanda za a daura a ranar Lahadi mai zuwa a babban masallacin birnin masallacin Juma'a na birnin Kumasi. Allah ba zaman lafiya. Sai kuma gaisuwa da fatan alheri zuwa ga Hajiya Diyan Aura na Yonkers a New York wacce a halin yanzu take ziyara a unguwar Abrim a birnin Kumasi. A madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da kuma wanda ya shirya ya bada umurni wato Malam Sidi da injiniya mu na wannan safe Dara Smith. Baba ya kuma kirki sallama sai da hantsi. Assalamu alaikum.
VOA Afrique, le monde